أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusaitu Abuja, don tafsirin Ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, ya kuma sa ayyukanmu su dace da karantarwar Qur'ani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya dado ga samanta ɗaya, kasanta ɗaya, tsakiyanta ɗaya, ya sa mu a cikin bayin da aka yafe musu, aka gafarta musu a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala addu'o'i da muke gari da rana Allah ya amsa mana, inda muka dace a cikin ibada muna roƙon Allah ta'ala ya ninka mana ladan ninkin balinki, inda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afwa ya yafe mana. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum, muna ƙara roƙonsa da la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allah ta'ala ya ji kan mahaifanmu, Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ta'ala ya ji kan malamanmu, Allah ya gafarta musu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan mu, ya gafarta mana tare da ƴaƴanmu da zuriyarmu waɗanda suka rayu waɗanda suka koma zuwa ga Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ya fi ƙarfinmu a wannan ƙasa Allah ta'ala ya magance mana shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasarmu arziki da albarka. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani abin da yake ba wata al'umma na alheri Allah ta'ala ya ba mu shi a Najeriya. Dukkan wani fitina ko bala'i ko tashin hankali ko musiba da Allah yake kare wata al'umma, muna roƙon Allah ta'ala ya kare Najeriya daga gare shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya kare wa shugabanninmu tausayinmu, ya kuma kare musu jin tsoronsa. Muna roƙon Allah ta'ala ya kare wa mabiya a ƙasarmu biyayya zuwa ga doka. Allah ta'ala ya kare musu halayen nagarta na farai. Allah ta'ala ya gyara halayen na sama da na ƙasa gaba ɗaya. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 25. To ai 25 nake rufe tafsiri na. Daman in banda bare da aka yi tafsirin COVID ba jama'a, ban taɓa wuce 25 ba ina yi. A rama min shawarinka. A rufe ku a yau? A ƙara kwana wasunce biyu wasunce daya.
To idan kai ne alkali wanne za ka zama?
Wato ba na cika biji a yi hakuri don wato abubuwan suna da yawa ne kuma ɗan kwanakin ƙarshen da neman na so da mori. Tsarkaji a rama wannan ma morewa ne. Yawanci abinda mutum ya fito fili a nan wurin ku yake fike gani yanzu da bayan tafsiri kusan kowace rana tun da aka fara madana sai na limancin tarawih. Kowace rana sai na limancin tahajjud. Banda wannan kuma ga aiki da ke kan mutum na zuwa wannan aiki kusan kowace rana sai na ji inda ba a saba da hali ba. Banda kuma mitin da makamantansu. So kaga ai yana da dan wahala. Ana a hakan dai ba zan ce dai ina kokari ba, amma kuma ba zan ce ba na kokarin ba. Ni dai ba zan ce ba ki san da ce ina kokari ba, amma ba ki san da ce kuma ba na kokarin ba. Sai dai in bar ku yi hukunci. Ana ɗan yin ƙoƙarin ba? To wannan ko ka faɗa, to mun ce ana ɗan ƙoƙarin ko ana ƙoƙarin sai mu ce ku miƙa mana ƙoƙon bara Allah ya karɓi abin da muka dace. Inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana. Ƙara ma ina ga in ba damuwa an kammala tafsirin gobe ya yi? Insha Allah. So Dr. Kabiru an amince mana ne? To sho alhamdulillah to mun gode. Mun gode sosai. So insha Allah ta'ala yake na zama jajibiyar. Jajibiyar tafsiri. Sannan ina aiki da dama na yi nasiha ga kafofin da aka biya kuɗin su sa tafsiri. In an ce za a sa Ramadan to a ka'idar agreement shine za ku sa kwana 29 ko 30. So ko da a rufe dole a yi agreement a maimaita wasu darussa da suka dace kamar yadda aka saba kowace shekara. Yana da matuƙar muhimmanci saboda kar mutum ya ɗauka daga nan sai kuti ya yi shiru. To shi agreement na kasuwanci alƙawari ne da aka kulla wanda Allah ta'ala yana shaidawa. So ina nasiha gare su wannan darasin ko kowane darasi a yi ƙoƙari zama sanya adadin darasin an cika alƙawarin da aka yi. In ba haka ba kuma shi alƙawari a wurin Allah abin tambaya ne. Allah ta'ala ya ba mu ikon amsawa daidai in an tambaye mu. Kuma a 'yan kwanaki kaɗan da suka saura din a gane kaini wajen ibada. Wani lokaci mutum ya rage ayyuka ɗin kakan samu nutsuwa ne ya kai wasu ibadu da za ka yi tsakaninka da Allah ta'ala ba wanda zai ga hukumi ni ka yi ba. Akwai buƙatar nutsuwa sosai mutum ya duba a waɗannan kwanakin menene ya dace ya ɗan yi. Ita a Ramadan ko 24 hours ya saura to wallahi yana da yawa. Abinda ya saura ba kai ba kana iya yin sa a wannan tsakanin. Don a musulunci tsakanin tsira da halaka a sakan ɗaya ana iya samun bambanci. A cikin sakan ɗaya ana iya kubuta daga tsira a koma halaka ko daga halaka a kubuta daga halaka zuwa tsira ko kuma a halaka daga tsira zuwa halaka. So da haka lokaci yana da tsada kuma duk tantancin sa addini iya da yawa. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Kuma wasiya ta gare mu duk addu'o'in da muke yi wa juna don Allah hatta bayan Ramadan a ci gaba da yi. Muna buƙatan kyawawan addu'o'in ku. Duk wanda yake amfanuwa da ɗan karatun da muke yi ko a fili ne ko a rediyo ne ko a talabijin ne ko a rubuce ne ta kowace irin kafa. Muna baran addu'a a ci gaba da mana addu'a ta alkhairi kuma a ci gaba da tuna iyayenmu a cikin addu'o'in alkhairi da ake a ci gaba da tuna ƙasarmu a cikin addu'o'in alkhairi da ake a ci gaba da tuna shugabanni da talakawa a cikin addu'o'in alkhairi da ake da Allah a dage. A yi addu'o'i yana da matuƙar muhimmanci. Addu'ar da Allah ya karɓa a Ramadana insha Allah bayan Ramadana ba za a karɓe ta in akwai tambayoyi. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alheri malam amin ya hayya tayyib. Allah ya albarkaci zuriya amin ya hayya tayyib. Allah ya karbi ibada amin ya hayya tayyib. Allah ya cika iyaye da musu rahama amin ya hayya tayyib. Wannan na gode sosai sosai.
bayan shekara ta 17 da aure sai mijina ya kara aure, to je ya kika kara yake sai yake ni ina zaman yara ne kuma bai ce mun ya sake ni ba, wai ba zan wai ba zaman shi ma nake yi ba, yanzu har an shekara 5 a haka ni kuma ba zan iya tafiya da bar yara na mata su hudu ba saboda tarbiyyar su. Shin malam a musulunci akwai zaman yaya ne, kuma idan na fara kula wasu mazan a waje ina da laifi, kuma auren yana nan, kuma haƙƙin na kan miji ko a kaina ne? Jazakumullahu khairan. Ina ga ayi da dai mai magana da akai tambaya akan mata suna zaluntar maza, na ce in an bi ta barawo a bi ta majisa, in an bi ta liman a bi ta to wannan ba ke ga ba. Mafiya yawa na san a wasu wuraren kurakuran mata ya fi yawa, a wasu wuraren mu kurakuran maza ya fi yawa, musamman su mata ana iya laukasa su wurare da dama, mu kuma muna ji mu ne cewa gabanin gida ba kowa yake iya saurarawa ba, balle a laukasa shi ba kowa yake iya saurarawa ba. Maku tayi kula ga wannan akan matsalan tambayoyin ta yi, amma ban amsa su a dunkule saboda yanayi na lokaci. Akwai fatawa talaq na Abdulaziz Abdullahi bin Baz rahmatullahi alayh wa qaddasa Allahu ruhahu, a mujalladi na farko namba na 35 ya bada amsar wannan tambaya. Akwai Sheikh Salih Fawzanul Fawzan hafizahullahu ta'ala a cikin al-mulakhasul fiqhi a cikin mujalladi na 2 namba na 321 shi ma ya bada amsar tambaya da na sama bayanin ya fi tsawo. Na farko da suka amsa sun fara bayani ne akan nuna haramcin miji iya da mata biyu ko uku ko hudu ya karkata da wata ya walakantar da sauran. Sun kafa hujja da hadisi na Ibn Majah rahmatullahi alayhi da yake cewa man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamah wa shiqquhu ma'ilun wa fi riwayatin sakitun. Ibn Majah rahmatullahi alayhi ya kawo hadisin a hadisi na 1959. Annabi tsira da aminci sabba da rikita, duk wanda yake da mata biyu ko ma sama da haka sai karkata ga ɗaya, sai share ɗayar ko sauran, gobe kiyama zai zo ɗaya ɓangaren sai yana da shan inna da paralysis zai zo filin kiyama. Kowa ya zo yana tafiya da kafan ma ya aka kare su, shi zai zo da shan inna ne. Saboda ne, saboda zaluncin da yawo mace ɗaya a duniya ko wasu mata a duniya. Da wannan malamai suka ce na farko duk namijin da yawo, da tunda wannan shi kara aure ya yi sai yadda ita, to idan har yadda ta faɗan haka ne, to wannan hadisin har yanzu yana kansa sai ran da ya gyara. In ku yi gyara sai ya koma ya roƙi ya fiyanta. Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi cikin fatawar talaq juz'i na farko din shi a namba 32 ya ce duk tsawon lokacin da miji bai kusanci mace ba, in dai ana tare ba yadda za a auren ya kashe kansa har sai lokacin da aka buƙaci a yi shikan-shikan aka faɗe shi. Amma daɗewan ba a tare haka kawai aure ya mutu ba a yi, akwai babin miji ya ɓata babu labari, to ko a nan sai an je wajen alƙali ya raba auren, a gaya alƙalin da shi an jira an jira ba labari sai ya ba ta daman ta je ta yi aure. Amma duk daɗewa haka kawai dan ba a kusanci juna ba, aure ba ya lalacewa, sai dai ya zama iya ci gaba da zaluntar ta iya shiga haƙƙinta. Wannan kuma yana tabbatuwa akan duk mijin da ya wannan. Na biyu, a bisa ga yadda kika faɗa, ana iya zama dan ƴaƴa babu kokwanto a kai, amma abin da ke da muhimmanci su ne matakai kamar haka ne da za a gyara. Na farko, ki tunkare shi, ki san psychology na ta yaya take yi magana da shi, ki duba lokacin da ya dace da irin lafazin da ya dace, kuma ki addu'o'i gabanin ki tunkare shi. In Allah ta'ala ya sa zaman akwai albarka, zai taɓa zuciyarsa ya lankwasa ta, ya fahimci kuskure, watakila ya zubar da hawaye da idonsa ko ya kukan zuciyarsa, ya kuma nemi yafiyan ki. In wannan ya gagara, na biyu, ana iya zuwa wajen wa sai a nemi wakilansa da waliyan sai su shigo cikin magana sai a gaida za a yi a gyara. Idan wannan ya gagara Sheikh Fawzan al-Fawzan a cikin mulaqatul fiqhi mujalladi na 321 ya ce sai a tafi wajen alƙali. Kaura cewa da ake yi wa mace akwai inda yake halatta amma ɗan kaɗan ne, kamar yadda Allah ya ce wallahi ta kafuna da shuza hunna fa’izo hunna wa hajjiro hunna fil mazaji wa diribo hunna fa’in a tsanakun falata bugu alaihin na sabila. Wannan zai zama cikin suratul nisa kenan wani ɓangaren aya na 34. So kaga a nan wurin sai Allah ta ala kawo matakai, akwai wa’azi, in kai ta yau kuskure sai ka mata wa’azi, kuma yi wa mata wa’azi iyawa ne musamman matan da suke ‘yan duniya ba su yi karatun Arabiya ko Islamiyya ba, in za ka musu gyara dole saboda suna jin wai kai wanne ita ma wanne, musamman aka yi rashin sa’a ta fi ka karatun zamani, kai ta yi diploma ta gama da merit ita ta yi masters, ko wannan kuma ta yi masters ɗin sannan ba ta da ko da izu ɗaya a Qur'ani, to a wannan hali sai ka ƙara haƙuri. Ko in dai za ku zauna sai ka sarar da wani ɗan mulkin ka kaɗan, amma ba zai tana kallon ɗan diploma ba, saboda yadda kake kallon bambancin masters da diploma haka take ganinka. Za ka tafi da muna undergraduate akwai ɗan diploma sun zo GEN direct entry, in ma kuma ta taɓa karantarwa a polytechnic to haka take ganinka a cikin aji, tana makin booklet ɗinka kuma tana tafasawa, tana ganinka da kiki ne, tana auna ka da masu cin merit a ajin da ta karanta, to sai ka yi haƙuri. A wannan aya ta 34 Allah ya gaya mana matakai na farko, nasiha, na biyu ƙaurace, amma ƙauracen ba irin wannan ba, lokaci kaɗan ake ɗauka, kuma ƙauracen a sunna ba ka fita a gidan ma, ba ka zauna a wurin aikin ku ne ma sai ku zauna, ka zo ka kwanta ɗaki ka biyo ba kana ƙulhu wallahu ahad Allahu samad kullu shay'in qadir kullu shay'in qadir Allah barko Allah ka kare ku da shaytan din su wal jinni ba ka ba kar magana ba ba kar magana, saboda in kana kuskure kana yi umarce da ba ta yi karatun addini ko ba ta da tarbiyya ba bakar magana, wata ran ta baka amsa har ka mutu baka manzo Allah shi yasa in ka san ta faɗa ba ka san ta meyar ba, so in ka samu ƴar Islamiyya da ta sha tarbiyya wata aramiya za ka yi ta ɗan zunguran ta tana kawar da kai, amma in ka samu ƴar duniya Allah zai gyara. So ni nasihata a nan, ki yi addu'a ki tattare shi, in ya gagara ki gaya wa waliyanki, in ya gagara a je gaban alƙali ya raba auren, amma ba zai iya yi wa har kin fara tunanin neman wasu maza ba, wannan ba daidai ba ne, shari'a ba ta amince ki je ki yi mu'amala da wasu maza a gidan aure ba kuma kina tsammanin za a ba shi zunubi, a'a, ai Allah ya halartar da shi ka kuma da hikima ya halartar, akwai ƴaƴan da babansu ma ya rasu ko ta rasu sun rayu sun yi albarka, bare ke da yake raye kike raye ina siyayyar halitta sallallahu alaihi wasallam, ya ce babansu ya rasu ya ce mamansa ta rasu, ina Imam al-Bukhari ya ce rasa iyayensa, ina Imam Ahmad bin Hanbal ya ce suka rasa iyaye, duka sun rasa. Ni yanzu na rasa mahaifiya, na rasa mahaifi duk da dai da ɗan wayona, ɗana ma ya rasa ɗaya daga cikin guda biyu. Na'am, Allah ya rasa ɗaya, ɗana ma ya rasa mahaifi, na ga fara a karatu. So ita rayuwa Allah ta'ala ya ɗauki wani ko ya raba auren, yana kula da mutane iya gwargwaro, in kuma ƙanana ne ana iya baki kula da su iya gwargwaro, wallahu ta'ala a'lam. Ko wannan yake assalamu alaikum malam, wa alaikum assalam, Allah ya kara lafiya, Allah ya sa muna cikin bayin ka ƴantattu, Allah ya karbi ibadin mu ya ji kan iyaye da rahama, amin ya hayyu ya qayyum. Don Allah malam, mace ce ke da mace ke cikin al'ada, yaya za ta gudanar da ibadatu na tahajjud da sallar tarawih? Allah ya kara lafiya. Idan mace tana cikin al'ada, a magana mafi inganci ba tarawih babu tahajjud a kanta, wannan yana hawa kan waɗanda suke da tsarki ne, amma kuma ba a ce ta zauna ta yi asalar daren a haka ba, za ta yi wasu ibadu. Misali, ɗauki hadisin Bukhari rahmatullahi alaihi wanda ke bayani man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه حديثي na 1901 kaga hadisin da yake in mutun yayi ibada a ramadana da imani da neman lada a wurin Allah an gafarta masa abin da ya gudana na kurakuransa hadisan ba su takaita akan sallar da sallah ne kadai ba ba su takaita akan azumi kadai ba abu biyu ake bukatar mu a ramadana mace da tsarki ko ba tsarki na farko shine imani na biyu wa haki saba ki dauki ibadun da suka halatta ki bauta Allah ki nemi lada da su sannan kar mu manta da musulunci yazo hatta addu'a fa a musulunci ibada ce mutum ya zauna yayi ta roƙon Allah buƙatun lahira da duniya a musulunci ibada yake ga hadisin addu'a huwa al-ibada yana cikin sahihu Tirmidhi hadisi na 2370 annabi ya ce addu'a ita ce ibada addu'a na'am ita ce ibada so da haka idan kina cikin hadisin sarki ga irin ibadun da malamai suka ce na farko karatun qur'ani mun yi bayani akan wani irin karatun qur'ani ya halatta da kuma me ya dace a rike kamar a cikin waya kina iya rikewa takaddun tafsiri kina iya rikewa wani bangaren juz'i kina iya rikewa a cikin magana mafi inganci na biyu akwai addu'a kina da bukatu duniya da lafiya kasar kina da bukata iyayen kina da bukata suna rayu ko sun koma ga Allah ƴaƴan kina da bukata mai gidanki yana da bukata kawayen kina da bukata ƙauyen kuna da bukata wadannan sai ayi addu'o'i na uku akwai istighfari na cikin ibadun da aka fi kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala da shi akwai hadisi da dama da ke bayyana duk mutumin da ke so ya gamu ga Allah yana cikin farin ciki to yawan istighfari a rayuwarsa a wannan daren ki istighfari ba sai kin kirga ba yi da yawa sai biki samu 10,000, 5,000, 3,000 ayi kai istighfari iya da matukar muhimmanci sauran addu'o'i na azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim irin waɗannan azkar da suke masu nauyi akan sirri gobe kiyama masu fadala mutum yayi ta yin su idan kika yi wannan kika cika sharuɗa biyu na imani da neman lada sai ki sa'a kina zauna a ɗakin ki kifi wani wanda ya tashi ya tafi makin don harin yake ibada saboda mai saboda babban abin da Allah yake fara duba shi ne imani da kuma wannan ihtisabi din neman lada so da haka waɗannan su ne ibadun da ke kanki Allah ta'ala ya amsa mana duka ba za mu tashi akan darasi na 25 a watan Ramadan hijira shekara ta 1442 insha Allah ta'ala muna cikin suratu Ali Imran in ka gane inda za a tashi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ونحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
قل اللهم كتي يا الله مالك الملك مملك الملك لتوي الأمر تؤتي الملك كنا بعد ملك من تشاء جواند تسو وتنزع الملك كنا ترى ملك ممن تشاء جواند تسو كفاتش وتؤز من تشاء كنا دوك كواند تسو وتذل من تشاء كنا كثن تدواند تسو بيدك الخير دؤ الهيرين حنك الله إنك لليك على كل شيء أكن قومي كدير مهيكوني. قل كتير اللهم قل اللهم اللهم أصل إنسا يا اللاني يا اللاني على ربشي أما تبود فصاحة على ربشي سأكتر يا أنبن سأكتنجا تدي ميم أقبا sai aka yi replacing ya kun ta farko ta koma mimun karshe sai zama Allahumma ma'anarsa dai da ya Allah shi sa ko fassara muke da hausa haka bakin ya saba an ce Allahumma sai a ce ya Allah saboda me saboda a larabcin ma ma'anar su ɗaya ne kuma tushen su ɗaya ne sannan sa'an da muka yi shine ya Allah din ya zama hausa Allahumma har yanzu balarabiyar kalma ce amma an kace ya Allah to duk bahaushe ya san me kake nufi ya Allah Allah kace mu ce mu ya Allah to ta zama bahaushiyar kalma yanzu duk da dai asalin ta na cewa balarabiyar ne yana da so da haka Allahumma ma'anarsa shine ya Allah shi kuma ya in aka ce ya Allah kace ya na farkon nan ana kiran sa harfun nida wato harafi ne na jan hankali in nace ya Musa to ina jan hankalinka Musa kalle ni mana ban hankalinka wurin nan mana su ana kiransa tanbihul mukhatab wato jan hankali da tunatar da abokin zance sai ka ce ya wane ki san Allah ke ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani me dan a ja hankalinmu magana da aka ce ya aka kira ka ya fi a ce maka kai Musa in aka ce ya Musa an ja hankalinka matuka cewa dan Allah ana so ka dawo da hankalinka kuma abinda za a gaya maka ana fatan ka amsa sauran muka ce Allahumma shine muna ya Allah shine muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana abinda za mu faɗan nan mun yi imani da shi inda addu'a ce muna roƙon a amsa in kuma wani abu ne na tauhidi muna tabbatar da shi ne mafhum tayyib malikal mulki ya Allah kai ne mamallakin mulki kalmar malik shine mallaka al-mulk ana iya fassara shi da al-mamluk ana iya fassara shi da al-mamlukat kulluha ana iya mallaka shi da at-tadbir so duka uku sun shiga ciki don haka shi Allah malikal mamluk malikal mamlukat kulluha sannan kuma malikat tadbir Allah ta'ala shi ne ya mallaki duk abin da ake mallaka. Na biyu shi ya mallaki komai da komai ya mallake ka ya mallaki abin da ka mallaka. Na uku kuma shi yake jujjuya su. Akwai bambanci tsakanin mallaka da juyawa. To shi mallakan Allah cikakken mallaka ne da ya mallaka yana juyawa. Yanzu mu anan Allah ya ba mu aron wani abu mu rike shi wuta na cikinta. Yanzu ga tunan suna wurin wutar ina ne nan ta masallacin annur amma ba mu da cikakken iko a kai don me don ana ɗauke ta a lokacin da muke buƙata sai mun tada janareto mun mallaki janareto muna iya zuwa tada shi a ce ai mai ya kare sai mu ce wal iyadu billah muna iya zuwa da man a tada shi yake tashi wanda yake na mana cewa mallakar mu ba cikakkiyar mallaka ba ne shi Allah ta'ala a mulkinsa baya ga abin da baya so duk abin da yake so hakan yake faruwa to shi sai zama malikal mulk
saboda shi ya mallaka, babu abin da yake gudana a mulkinsa da baya so. In kaga wannan sheke ayatu Allah ne bashi da ba yayi, amma ba wai ya halatar masa bane, kawai irada ce kauniya, amma ba wai ya fi karfin Allah bane. Duk duniya babu wanda ya fi karfin Allah ta'ala, ko mutum da ya babu shi. Don haka Allah ta'ala shi ya mallaka. A nan at-tadbir yake tabbatar da al-muluk din, malikal mulk, saboda yana da ikon sarrafawa, komai ya mallaka yana sarrafa shi. Amma mu ana iya dan ba mu dan karan abu, amma ba ma iya sarrafa shi. Mafhum? Tayyib. Don haka Allah ta'ala shine malikal mulk, kuma tu'til mulka man tasha. Kalmar tu'ti ma'anata ɗaya da tu'ti ne, bi ma'ana tu'ti ay tu'ti, kana bayarwa. A atallahul mulka, Allah yana bada, Allah ya bada mulki. So tu'ti ay tu'ti. Sannan kalmar ata na daga cikin fi'ilai da suke iya yi wa maf'ulai ni guda biyu nasaba, ba maf'ulin da yake wa nasaba ba a nahawu. Idan ata ta wata samu maf'ulai ni guda biyu tana iya musu nasaba, amma ya zama asalinsu ba mubtada da khabar ba ne, ya zama ba mubtada mai dame ba da khabar ba. So daga kaga tu'til mulka man tasha, kaga tu'ti fi'ili ne mudari'i, Allahu ake kaddara kuwa a wurin, al-mulk shine al-maf'ulul awwal, man tasha shine maf'ulus tsani. So da haka dukkan maf'ulai ne guda biyu sun samu mai nasaba, ɗaya gashi nan a zahiri, ɗaya kuma kaddarawa. Don haka Allah ta'ala shi yake ba da mulki ga wanda ya so. Duk inda kaga wani na da mulki, Allah ta'ala ya bashi. In kaga liman yana limanci, mulki ne Allah ne ya bashi ya jagoranci mutane. In ka ga ladan yana da ikon ya kira sallah a zo, mulki ne Allah ya bashi ikon da falalan ya kira sallah. In ka ga hakimi a ƙauye, Allah ta'ala ya bashi. Duk wata kujerar mulki a duniya in ka gani, to wannan mulkin Allah ya bayar. Shine tu'til mulka man tasha, babu wani mulkin da ba Allah ya bada shi ba. Kowa yake kan kujerar Allah ya bashi, sai dai kawai akwai sanadi. Komai yana da sababi, Allah bai fitowa ko ya zo da kansa, yana zama da sababi. In mulki ne aka baka, to akwai sanadi, watakila wane ne ya yi nominatin sunanka. In na zaɓe ne, su wane da wane da wane suka zaɓe ka. Idan kuma na shura ne, wane da wane su suka zauna suka zaɓe ka, wane ba da approval. So kaga ko an samu sababi, ɗan adam iya zama sababi. Idan ya kyautata maka zato ya maka fatan alkhairi, sai ce ina ga wani ya dace zama liman waje kaza, ina ga ya dace wani a bashi kujera kaza, to ya zama shi ne sababi. Amma abin da ya faɗa, in ya dace da abin da Allah yake so sai ya auko, in bai dace ba kuma to baya yiwuwa. So yasa dukkan mulki a ko'ina ne Allah ta'ala shi yake ba da shi. Kuma da ya ce tu'til mulka man tasha, kalmar man tasha bai ce man tuhibbu ba. Don haka wani ke bayyana Allah yana iya ba da mulki ga wanda mutumin da Allah yake sonsa da mutumin da Allah baya sonsa. Yana iya ba da mulki ga mai imani, yana iya bayarwa ga mara imani, yana iya bayarwa ga wanda ya bi shi, yana iya bayarwa ga wanda ya bijire masa. Amma kowanne a cikin sun Allah ya ba da mulki, babba ko karami, ya ba ne don ya jarraba mutum ya ga yaya zai yi. Amma asalin mulki na Allah ne ta'ala. A rabban kana da aya misali ka ba mu, babu mu wuce.
Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Wannan wani sura kenan? Ma'ida. Aya ta nawa? Aya ta karshe, ko kuma ka ce aya ta 120? Ita ce da ƙarshe, kuma ɗabin ayoyinta 120 ne a karatun Malam Hafsu. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna. Duba maganar. Na Allah ne lillahi nan litamlik ne. Na Allah ne mulkin duk abin da ke sammai da ƙasai, ko ina kaga mulki na Allah ne. Sai ya ce bai ce wa man ba, sai ya ce wa ma fihinna, da duk abin da yake ci, saboda mulki bai takaita akan mutane ba. Hatta dabbobi suna mulki, tururuwa tana mulki, za ka ga sun yi layi da shugaban na gaba. Idan tsuntsaye suna ɗaura daga gari zuwa gari, za ka akwai shugabansu. Idan biri na ɓarna a jeji, akwai shugaba. Wasu na sama, wasu na ƙasa. wanda yake sama in yi hango bala'i in ya danye kara idan ya fako yadda ci kasa to duk inda yana ake bi saboda ya fahimci ina ne exit ina ne wajen tsira duka mulki ne so hatta wannan mulkin duka na Allah ne kawai an dan butsira mana ne da dabbobi a gaya za mu yi amma asalin mulki Allah mulki na Allah ne shi yasa yace tabarakallazi biyadil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir a farkon suratul mulk ita surar ma gaba ne akan mulki ne tabarakallazi biyadihi a hannunsa yake mai mulki gaba ne a hannun Allah yake kowane irin mulki a hannun Allah yake shi yasa yace tabarakallazi biyadil mulk wa huwa ala kulli shay'in a cikin mulkin sa ba abin da bai da iko akai shine tadbir shi yasa malamai suka ce wannan tadbiri shine mulki doka ta baka daman zaka iya rubuta an ka rubuta abu ya zama doka in ka ce kaza to haka ya zama doka ko an bi ko abu ya zama doka shine me shine tadbiri amma aka baka mulki sai zama baka da tadbiri akan komai a duniya sai suka ce to an baka sunan mulki yanzu mutum ka same shi ka ce ka bashi dallatun yariman galadiman haka sai zama da aka bashi bayi da wani abin da yake da shi na iko bai da ikon ya zaba bai da ikon ya ce a yi ko a bari ko da ga mutum ɗaya ne suka ce to shi wannan sai mu ce an bashi sunan mulki ba mulkin ba ne saboda mulki iya da alaƙa da a yi ko a bari a kawo kaza na ci gaba ko a hana kaza na barna kuma ya zama in aka yi koda wani ya yi tawaye ne babu kokonto abin doka ne to wannan shi ake kira mulki amma duk inda aka bar mutum da sunan abin amma bai da ikon komai to an ba shi sunan mulki ne Allah ya taimake shi akan sunan mulkin don haka shi ne tu'til mulka man tasha Allah yana ba da mulki ga wanda ya so kuma a nan duniya ne bai ke dan gubgutsira wa mutane kaɗan-kaɗan ya ga yaya za mu yi za mu yi abin da ya dace ko ba za mu yi abin da ya dace ba amma inda za a je lahira fa
yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah
ka kara da tagafir
yawma hum barizun la yakhfa 'ala allahi min لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
فقال لك سجاك القوبة شاشدة كاقا يومهم barizun ranar kiyama duka za mu fito da kowa da kowa kowa da kowa a duniya zai fito la yakhfa Allah min shay ba wani abun da yake nagare mu da zai buya ga Allah anan Allah sai ya tara kowa da kowa a cikin mu duk wani mai mulki aka raba kan lalle mai shugaban kaza shugaban kaza shugaban kaza gwamnatin kaza ministan kaza commissioner kaza kaza sai an tara sai Allah ya ce limanil mulkul yawm wa yake da mulkin a yau Allah ya ji kan kalar wa yake da mulkin a yau a ga ina kusa da arma sai ce arma 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 akar baka larabu da ni wannan ba Allah zai ce limanil mulk wa yake da mulki wallahi duk duniya kuwa zai shuru bakin sa alaikum sai an yi shuru an yi limanil mulkul yawm wa yake da mulki kowa ya sunfiyar da kansu ya shuru za ka yi magana ne? sai an yi shuru sai ya ce lillahi lwahidil qahhar shi kada yake da mulki gare shi yake mulki na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce tu'til mulka man tasha kuma wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tanzi'u kalmar nazu'u kala biyu ne akwai nazu'u ba'da thubut akwai nazu'u ma'ana al-man'u shine na farko shine Allah yake iya bada mulki ya kwace ana duk wata kujera a duniya ana iya yin tsofan mai ita shine Allah ya ba wani ya karba kuma duk mulkin duniya yana da ajali musamman mulki na cenuwa wannan shi tun farko an san ran da za a fara ran da za a gama to ran da aka hau Allah ya bayar ran da cenuwa ta kare aka sauka Allah ne ya karba shine wa tanzi'ul mulka mimman tasha akwai kuma na al-man'u na anawa yanzu wani ya nemi mulki ya fi saukari amma bai samu ba wai hana shi Allah ne bai hukunta ba shine al-man'u wa tanzi'u ai wa tamna akwai wanda haka kawai Allah ya hana shi shi abun da yake so kenan in kuma Allah ya kaddara wani bai nema ba yana bacci sai ta sai an ce an bashi to haka hukuncin Allah yake bai taba da bai san komai ba kawai sai ya ce an sa sunan sa kaza wani kuma iyanan yayi yawo ya fi kwana ɗari yana yawo ya samu mai sunan sai shiga Allah ya ce ba zai yi ba shine wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma wa tu'izzu man tasha Allah ta'ala yana ɗaukaka wanda ya so anan kuma ɗaukaka ba kullun ne sai da mulki ba akwai bambanci tsakanin ɗaukaka da mulki shi mulki idan an kwatanta dukkan cikin su akwai ɗaukaka amma kuma ana iya samun ɗaukaka babu mulki a ciki ɗaukaka babu mulki me yake kawo ɗaukaka babu mulki idan kai imani da Allah shi imani da Allah ɗaukaka ne ko babu mulki Ali Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa kunna azalla qaumin fa azzala Allahu bil Islam wa mahma talabna al izza bi ghairi Islam azallana Allah mu ne makaskantan mutane da muka yi imani da Allah sai ya daukaka mu yace da mun nemi daukaka ta wata hanya ba ta hanyar imani ba da Allah ya kaskantar da mu so da haka akwai daukaka ta imani shi yasa izza ta Allah ne da annabinsa dawa
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
مثالي ونشكم munafiqun ko aya ta tafas Allah yake walillahi alizzatu walirasulihi walilmu'minina kaga ai asalin imani ba wai wata kujerar mulki bane amma sai Allah yake akwai buwaya da daukaka ga mai imani in kai imani da Allah ka shiga cikin jama'ar da Allah ta'ala ya daukaka su shine wato izzu man tasha kuma lokaci mulki ya kan zo da izza amma ba kullum bane amma imani kuma kullun yake zuwa da izzada kullun yakan zo da daukaka da buwaya inda akwai imani shi yasa mulkin da ke da dadi shine wanda ka cika zuciyarka da imani da Allah ta'ala shine wato izzu man tasha wato zillu man tasha in kaga mutum yayi mutum ko karatu yana sai samun daukaka sai ga shine babban likita dalilin mai dalilin karatu babban aramma dalilin mai dalilin karatu yana cikin izza amma wannan in aka hada shi da imani kuma buwayar tafi yawa wato zillu man tasha kana kaskantar da wanda ka so akwai wanda Allah ta'ala yake kaskantar da su a rayuwa mutum ya wani ne sai zama ba kowa ba shine wato zillu man tasha biyadikal khair dukkan alheri yana tare da kai a hannunka yake Allah innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai akan komai mai iko ne mun yi bayani akan wannan ala kulli shay'in qadir a kwanakin nan babu kada sai na maimaita na
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
تولج الليل الله كان سنجري في النهار أرانا wato lijin nahara kana shigar da rana fil laili a cikin dare wato khurijul hayya min al mayyit kana fitar da rayayye daga matacce wato kirace daga cikin sabaiya wato khurijul hayya min al mayyit wato khurijul mayta min al hayy ana iya karanta da haka kana iya cire rayayye daga matacce ko matacce daga rayayye wato ruku kana azarta man tasha wanda kaso bi gairi hisabin ba tare da hisabi ko irge ko kuma adadi ba kana ba wa mutum yadda ka so tulijul layla fil nahar, Allah yakan shigar da dare a rana, wa tulijul nahara fil layl, kuma yakan shigar da rana a dare a hankali. Da magana ta za ka ga dare ya fara shigowa, rana ta fara ne, ta fara gushewa tana faduwa, amma dare na shigowa, to shine tuliju. Ba lokaci da yake kawai a ce karfe 6 daidai za a rika rana a buɗe wata ba, shine tuliju kadan 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 suke faruwa, wannan na tafiya wannan na shigowa, shine tuliju slowly but surely, a hankali a hankali za ka ga suna yi. In kana wajen ba za ka fahimta ba, saboda yana faruwa kadan 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 ne. Allah ta'ala shi yake wannan, a daren ya kawo muku wata a wasu kwanaki, a rana ya kawo muku mai rana din, shine tulijul lailatin nahari wa tulijul nahara fil layl. Wannan na daga cikin irin ayoyin da malamai na musulunci suke dauka su ce suna da fahimtar rana ba flat, kan duniya ba flat take ba, wato kasa ba flat take ba, wato kasa ba kaman taburma take ba, ko ba kaman floor din cikin masallacin nan take ba. Suka ce yayi take, tana dunkule ne, a wajen dunkulewar su kan kira suna, da wasu su ce tana nan rawo, wasu ce spherical in shape, bi ma'ana wasu ce a zagaye take haka, wasu su kwatanta da kaman yadda kwai yake. Saboda me? Saboda wannan ayar ce, saboda kaman tuliju na ishara cewa wannan yana shiga wannan yana fita ne. In ka duba majmu'ul fatawa na Sheikh Ikram rahmatullahi alaihi, mujalladi na 6 namba da 538 yayi magana mai tsawo akan magabata na musulunci, har daga tabi'ai duk sun daga akan rana ba flat a duniya, kasa ba flat take ba, tana yayine ne, tana kaman zagaye ne, ko a ce round, ko a ce spherical, ko abin da ya kama da haka, akwai sunaye, wasu ma su kwatanta kaman kwanjimina haka take. Wannan kuma abinda zai baka sha'awa, musulunci ya faɗa wannan Qur'ani shekara 1400 da ɗan kai, amma duniya ta binciken kimiyya ba ta fara fahimtar wannan ba sai shekara ta 1597, ƙasa da shekara 600, amma musulunci ya faɗa sama da shekara 1400. Musulunci ya faɗa da shekara 800 babu wanda ya san haka a duniyar kimiyya, kawai malaman musulunci suka rubuta a littafi, amma ba a sani ba. A wancan zamanin ce ake duniya flat ne, kuma komu mun karanta a wasu takardu a baya, akwai takardun geography da sun sa wannan. Wanda ya fara bincike a duniyar bincike shine wani Sir Francis Drake a 1598. Sir Francis Drake shine ta zaga a duniya, sai ya dawo sai ya ce duniyar nan ba flat take da ake faɗa ba, a zagaye take, ya kuma kawo hujjoji, amma musulunci ya faɗa. A rama an kana da misalin aya da zaka iya bamu, na misali ka bamu.
Wal ardu ba'da zalika dahaha,
wal ardu ba'da zalika dahaha. Allah ta'ala yace ita ƙasa bayan wannan gatar dahaha shine amulmula take. Suratul Nazi'at kenan ko, aya ta 30. Wal ardu ba'da zalika dahaha, kaga sai Allah ya kira ta dahaha. So malamai da suka kwatanta dahaha wani abu ne da ya kama da kwai, amma ba dole zama daidai kaman kwai din ba, wasu ma su ce kaman kwai ne na jimina, a kaga sai ce dahaha an mulmulata. Wannan misali kana da ƙarin da zaka yi ba ra kuma yanzu ya isa goku arma ya ce da haka. To nagode, ya sauwaka mu. Akwai ayoyi da dama, wannan misali da barka, kuma yukawwirul laila alan nahari wa yukawwirun nahara alan layl cikin suratul zumar.
Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila alan nahari wa yukawwirun nahara alan layl وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ألم تر أن الله ليلة النهار ويولد النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
أربعة أما لألا هذا مكي إتهاني arama ni na tambaya ya isa kace mun ya isa na cigaba da bayani kace kuma ci turo mun ayoyi jama'a da Allah ko ne alƙariya muka yi da arama ni dai ba zan ci arama ya warware ba amma haka muka yi khalaqa samawati wal arda bil haqq sai sai me يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل wannan cikin zumar aya ta biyar kalman kaga Allah ta'ala yake ya halitta sammai da kasai da gaskiya sai yake yukawirul layla ala an-nahari wa yukawirul nahara ala al-layl yana yi wa dare rawani da rana yana kuma rada rana rataya wa rana rawani da dare yake tsara wani akai
zaga
yukawir shine daura rawani
na'am
to rana na daura wa dare rawani sannan kuma dare na daura wa rana rawani to ya tifata ki
na'am
ai kaga kenan ya nuna maka yayi siffar kasar take saboda rawani ya kira shi yukawir kaman daura rawani ne aya ta karshe da ya kawo alam tara anna allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli irin wannan kenan suratul luqman aya 29 so wannan shine yuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layli kuma wa tukhriju al-hayya min al-mayyit abu yake awa tuliju al-layla fi an-nahari kadan kada suke kuma haka Allah yake kawo zafi kadan ya kawo sanyi ma da yaya kadan kada kada suke zuwa inda rana ya dauke zafi a jeko sanyi da wani sai rasu amma sai ana kawo mana a hankali don a samu adaptation and adaptation har ku yi acclimatizing environment a hankali so duk wanda ya shiga cikin hikima ta Allah ta'ala sannan wa tukhrijul hayya min al-mayyit Allah yana cire rayayye daga macecce wa tukhrijul mayyita min al-hayy kuma yana cire macecce daga rayayye wannan fassara biyu ne kuma duk sun shiga ciki fassarar farko shine Allah ta'ala yana cire rayayye daga macecce shine kaman histi hayatun histiya shine abinda daman babu shi bai da rai yanzu ya zama iya da rai kaman lokacin da babu mu aka yi me aka samar da mu
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
وانا بانجر سورة البقرة آية 28 كذا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ya kuke bijewa Allah bayan ku kuna matatu ya rayar da ku matatu shine zangon da babu mu ko zangon da dan adam yake a dugar ruwa na halittar jikin mahaifa kaga shine wa kuntum amwatan fa ahayakum wannan ruwan da yake matacce sai aka sa shi a mahaifa sai aka rayar da ku thumma yumituku kuma farin da za ku rasu abun ne ku a kabari sannan kuma zai kara rayar da ku a filin kiyama to wannan shine ma'anan farko Allah ta'ala yana cire me rayayye daga cikin macecce kaga ruwan halittar asalin sa ai ba abu ne kai tsaye ne rai ba amma aka samu dan adam da yake magana har yake tafiya sannan kuma yakan cire macecce daga rayayye kaman me kenan a ce macecce ya fita daga rayayye na'am kaman kwan kaza yana ciki yana ciki kaza sai ta cire kwai daga bayan shi ma sai a rayar a ciki sannan mace na iya yin ciki ta haifi da babu rai shine ma'anar sahihiyya akwai ma'ana kuma hayatun ma'anawiyya rayuwa ta haƙiƙa shine cire macecce daga rayayye shine a samu wani wanda ya me wanda ya imani da Allah sai a fi dan da ya bujire wa Allah ko wanda bai yi imani da Allah ba daga baya sai zai yi imani da Allah, kaga ya fito daga rayu daga macece zuwa rayuwa, ko kuma wanda yake mai imani da Allah ya haifi wanda ya bijire wa Allah, su duk wannan suna shiga ciki.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ ma kanu ya'malun.
Wannan misalin da arama ya kawo har yanzu wanda na baku da Hausa ma fitowa, Allah ya saka da alkhairi. Arama ya ce maka mana suratul an'am ko aya ta 122 muhallu shayi, Allah ta'ala yace afaman kana na'am afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fiddir mata laisa bi kharijin
minha.
Kaga afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fiddir mata laisa bi kharijin minha. Wannan misali ne mai kyau. Afaman kana hayyan maitan fa ahyaynahu, wanda yake mace ce sai muka rada shi, me ake nufi? Shine wanda yake jahili kuma sai ya karatun addini. So karatun addini shine rayarwa, jahilci kuma shine mutuwa a wannan ayar. Zai zama ɗaya da wanda yake tafiya a cikin duhu? Ba zai zama ɗaya ba. Don haka kenan wanda Allah ta'ala ya ba wa ilimi shi rayayye ne, wanda kuma yake cikin duhun jahilci menene? Matacce ne. So shi ma matacce in yana so rayayye ne sai ya karatu. To kaga kenan an cire me? An cire rayayye daga matacce. Mafhum? Tayyib. Wa tarzuqu man tasha, Allah kana ba da arziki ga wanda ka so, bi gairi hisabin, ba tare da sai ka kirga lokaci da ka bashi ba. Malamai suka ce bi gairi hisabi, ya nufin Allah yakan ba mu arzikin mu ne kadan 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 kadan. Yanzu misali, idan Allah ta ala ya fa maka asiri kana karamin ma'aikaci ko dan kasuwa, kai aure, in aka zauna da kaka ce sai kai bayani yadda ka hada kayan aure, ka nemi sadaki ko ka gina daki ko ka gina two house bedroom ko kuma ka samu haya, yaya ka samu kudin? Ba za ka iya bayani ba. Abu ɗaya za ka tuna shi ne kai dai baka je ka nemi kudi na sabon Allah ba, dan abun da kake na buga-buga ka samu, amma ba ka iya bayani. Saboda me? Saboda arzikin nan da Allah yake baka, kai ma ba ka iya kirga shi balle wani yayi. Allah yake bayarwa. Kuma yana ba mu arzikin kaɗan-kaɗan ne don me? Don inda lokaci sai zai ba wani arziki. Wallahi wani mai imanin ma sai ɓarar da imaninsa. Yanzu kana ga baka da komai, mai iya yiwa ne daga haihuwanka zuwa yanzu kuɗin da mahaifinka ya kashe da mahaifiya da kai kanka, in an tara maka wa kuɗin mai iya yiwa a duk garin ku ba mai wannan kuɗin a yanzu. Amma kuma kana zaune kila baka da 20,000 a akawuntinka ko a gidanka. Amma me? Saboda me? Yanzu kuma ya sha bi gairi hisabin da iya nufin kaɗan kaɗan ne. Har ma za ka ba mu aya ne?
Walau basaballahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir.
Wannan cikin suratul shura ko aya ta nawa? Zai zama 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, da dai Allah ya shimfida arziki ga bayinsa, labaghaw fil ardi, da an yi dagawa, da an yi girman kai a bayan kasa. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, sai dai na dan saukarwa kadan 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 ne gurgudun bukata. Yanzu kuɗinka da ka kashe a shekara 40-50 in an tara maka waje ɗaya, ai wanda sai ka rika jin kai ma yanzu wani mutum ne, sai girman kai ya shige ka, sai ce ya sa kaɗan kaɗan yake ba wa mutane. Yadda ka san ake turo maka albashinka ko ake biyan ka alawarka, lokaci kaɗan sai ya rika ba ka kaɗan kaɗan kaɗan, don an tara maka shi rana ɗaya, to ai wani mutum a wurin ma sai ya yi rika gaba ɗaya. Saboda me? Saboda in abu ya yi yawa na ni'ima wa mutane kan taɓa hankalin wani, wallahi wani sai ya hauka. shi yasa yake walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, yakan saukar ne gurgurdan abin da ya so, sai ya rika baka kadan 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 kana ta biyan bukatunka, kai kana gaba ka da shi, amma kuma kana rayuwa, kana ci kana sha, kana biyan kudin makaranta, kana biyan rent, kuma duk wanda ya ganka sai a koshe kake lafiyar da kalau, saboda me? Saboda walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, kuma qarin walau basallahu rizqa li ibadihi, yadda yake da mana wai duk arzikin da ke duniya a wurin Allah ba komai bane, cewa inda Allah ya shimfiɗa arziki a duniya da an yi girman kai, to yanzu abin da muke da shi kawai dan cikin cokali ne. Dan cikin menene cokali ne? Ka duba manyan masu kudin duniya irin su Jeffrey Bezos mai Amazon, irin su Elon Musk mai SpaceX, irin su Bill Gates mai Microsoft da makamantansu, su ne manyan masu kudin duniya. Amma aka tara sai ga ana maganan 200 billion USD, to wannan a cikin arzikin Allah ai bai kai a saka allura a kogi a fito da ita ba. Lokacin da Jeffrey Bezos ya sake Mackenzie matarsa, sai ba ta dan kudi a cikin dukiyarsa, kudin da ya ba ta a lokacin ya fi 30 billion USD. Da ta zo Afirka ta fi kowa kudi a Afirka, wannan kuma ya dan ba ta alawarsu ne na sallama bayan sun rasu. To da bilgin ma sun yi yarjejen ya da iyalinsa sun rasu, to bari ka ji me zai ba ta ran da ya baya. Ran da ya ba ta abin da ya baya, maybe inda shigo Afirka shi kenan sai ta binne kowa. Yanzu ka je wani ƙauye in ka mallaki naira miliyan ɗaya, to kai ne mai kudin ƙauyen. To sai ka ɗauko wannan mai kudin ƙauyen ka shigo da shi Abuja da naira miliyan ɗaya, da Allah me ya zama? Ko ka kai shi Kano wurin ƴan gasuwa, ko ka kai shi Lagos, ka kai shi Lagos ka ajiye cikin manyan masu kudin Lagos, sai ka ce gashi an kawo shi, shi ne mai kudin ƙauye, me zai zama? To duk arziki nan da ka gani a duniya, Allah ya ce bai saukar da arziki ba, kawai an dan mana ne, ana koro aka bamu, ana koro ne don da an ba da arzikin da an yi ne. Shi yasa muka ce annabi ya ce talakan aljanna ana ba shi kamar duniya goma ne, duk duniyan nan goman ta shi ne wanda ya fi kowa talauci aljanna. In akwai ɗan Allah ba ku mu samu a aljanna, to shi ne, to duk duniyan nan zai mallaki kamar goman ta ne. To me yasa za a ce ana da arziki a duniya? In dai talakan aljanna ya mallaki duk duniya goma, to ya yi kudin aljanna kuma? Sannan a duk duniya ga yabo mutum ɗaya ne mallake ta yanzu? Babu ita ba. So me yasa yake zai ce walau basallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi? In dai talakan aljanna iya da duniya goma, to duk abin da muke da shi a duniya da sunan arziki, wallahi ana koro ne. Shi yasa yake yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sai an je lahira tukunna zai azurta mutane na hakika. Sai kaga mun ka samu ni'ima a ran kai ba kuwa ba a lahira, sai kaga arabomi su ne multibillionaires din aljanna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma taqabbal minna wa amanna wa ta'ala minna wa Allahumma qul ma ana wa la takun alayna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu ta'ala.